يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيء أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنظرين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من الأبطال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكبها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم منع الصبر شجاع قوات رمضان hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 1445 wanda shine ya daidai da 16 ga watan Mart miladiya tana da shekara 2024 to kamar yadda aka sani a cikin gaba da darasin da muke gabatarwa daga tafsirin alqurani mai girma muna cikin wannan sura mai albarka suratul yusuf suratul yusuf alaihi salam idan ba manta ba a jiya an ji an samu annabi yusuf a cikin gidan kurkuku ana cewa ana son ga sarki yayi mafarki kuma ana neman fasara ta wannan mafarkin a cikin wannan fasarar da annabi yusuf yayi ya ga musu cewa a maida hankali a wajen noma har tsawon shekara 7 domin wannan shekara 7 din abinda ake so a yi ta noma ba kakkautawa ba yankewa amma yace musu duk abinda kuka girbe na daga amfanin gonan to ku bar shi a cikin zangarniyoyin sa sai dan kadan ne daga abinda za ku ci za ku iya debowa kuna tacewa kuna ci sannan bayan wannan shekaru bakwai din akwai kuma wasu shekaru bakwai wadanda za su zo su kuma masu tsanani wanda sai sun cinye duk abin da kuka tsara sai dan kadan daga cikin abin da kuka taskace shi kadai zai tsira sannan bayan nan wata shekara guda daya kuma za ta zo ita kuma wata za ta zama an taimaki mutane ruwan sama zai yi yawa amfanin gona ayyukan itace za su yi ƴaƴa su nuna a rika yi tatsar su ana yin juice ana kuma tatsar hantsar dabbobi domin sun ci sun koshi sakamakon wannan shekara mai albarka bayan waɗannan shekaru annabi Yusuf yayin wannan fasarar mafarkin tun yana cikin gidan kurkuku kafin ya fito yaro dan aike ya koma wanda ina gaya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ina mamakin hakuri da karamci na annabi Yusuf yace Allah ya masa gafara yace lokacin da aka zo tambayan nan ta sa akan yi fasarar mafarki yace inda ni ne sai na sharɗanta to sai an fito da ni amma sai ya fasara musu haka sanda aka kuma zo neman ana kiransa sarki na kiransa idan da ni ne yace zan yi gaggawa na amsa kiran amma sai yace a koma sai an tambayi sarki ya labarin mata waɗannan wanda suke yin hannayen su bayan annabi Yusuf yayi wannan fasarar mafarki tunda yanda abin yake Shin sarki ya ce ya yi mafarkin shanu guda bakwai kosassu, amma sai ya ga shanu guda bakwai ramammu suna cinye su. Shi kuma wanda ya ce ya yi mafarki, sai kuma ya ce kuma sai ya ga zangarniyoyi guda bakwai masu kore da cikar ni'ima amfani ya taɓa wato sun yi kyau kenan. Amma kuma sai ya ga su kuma waɗansu zangarniyoyi guda bakwai ke kasassu, busassu, a tare da su su ba sai suna fi yesu ba haka lafzin alqur'ani bai ce haka ba ko afina fi sab'i baqaratin simani yaquluhunna sab'u ijafun wa sab'u sumbulatin khudri ne ce me wa ukhra ya bisatin da anni arji'u ila an-nas dai in koma wajen mutane da Allah ya alamuna ko sun san me fasara ko kuma ko sun san ma labarin ta to bayan nan ya gama wannan fasarar sai sarki ya ce a zo masa da shi da haka zo da shi ce da haka zo wajen sa sai annabi Yusuf yace to kafin da zo din ba na ki zuwa ba amma ka koma ka gaya wa ubangidanka cewa ya labarin waɗannan matan Allah ya ka fara haihuwa waɗanda suka yayyanke hannayen su daga nan wajen sai sarki yasa aka tara waɗannan mata cikin su har da ita imratul aziz aka ce yaya ma khatbukunna me labarin ku lokacin da kuka nemi annabi Yusuf ga kansa suka ce a Allah ya tsare mu sarki ya tabbata ga Allah mu kam ba mu san wani mummunan abu ba daga annabi Yusuf duk abin da muka ce to koda da kalma ce ko yanayi ba mu ji ya bada karkatawa zuwa gare mu ba ma alimna alaihi min su'in to anan wajen sai imratul aziz dinnan matar al-aziz tace to yanzu ne al'ana hasasal haqu yanzu ne gaskiya ya bayyana koko yanzu zan faɗi gaskiya a nan wajen a gaban kowa a wannan yanayin da ake ciki kuma a nan gun zan faɗi gaskiya tace ana rawatuhu an nafsihi ni na neme shi ga kaina a ga kansa wa innahu la minas sadiqin yana cikin masu gaskiya da yace ita ta neme ni to bayan nan ta ci gaba da cewa na fito na faɗi gaskiya ne dan mijina ya san cewa ban ha'ince shi a boye ba koko dai shi Yusuf ya san cewa ban ha'ince shi a boye ba yanzu na fito na faɗi gaskiya kuma wannan abun wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin Allah baya cirewa da kaidin masu ha'inci kuma ta ƙara da wa ma ubarri'u nafsi ba zan kubutar da kaina ba domin ita annafs da ammaratun bisu'i duk da wannan maganganun jimlar har zuwa illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim wasu malamai musamman waɗanda ma suka fi yawa kenan fa a cikin malaman tafsir dan hikayan da irin su Abu Shaykh Ibn Abi Hatim Ibn Hibban shi kansa Ibn Jarir al-Tabri duk hikayoyin da suka yi daga sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yana nuni ne akan cewa duk wannan maganar daga zalika liya'lama anni لم أقله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وأنا دي تكين زنشان النبي يوسف ني إتناتا
kenan sai ya kare daga qala sibratul aziz al'ana hasasa alhaq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu lamina as-sadiqin to daga nan na ta yaya zalika ya da ma'ani na yusuf ne yayin da naga mana cewa akwai wadansu malamai daga cikin malaman tafsir kamar su al-mawardi su sai suka ce a'a ai duk cikin maganar yusuf ne kuma in ka kalli a cikin maganar matar ne in kuma ka kalli siyakin maganar sai ka ga cewa ko da an bari a na matar ne ya bada ma'ana ya bada ma'ana da duk tayi maganganu mai masu muhimmanci in kuma na yusuf din ne an yi intikali ne daga maganar ta zuwa maganar ba tare da an ce qala yusuf ba wannan kuma ijazi ne na alqur'ani yana yin haka to a yace bazan kubutar da raina ba bazan kubutar da zuciyata ba kamar yadda nake gaya mana a darasin mu na jiya an-nafs din ko wannan jimlar da yace innan nafsa la ammaratun bisu'i a ya tazo da adawat na tawkidi da yawa wanda zai mun yi su a darasin mu na jiya wanda malaman lugha in aka kawo irin wannan suna kallon maganar jimla ce mai matukar muhimmanci saboda an yi mata rakiya da adawatut tawkid ababe ababe na karfafa magana to amma in mun kalli wannan zamu ga cewa wato ita zuciya kamar yadda muka faɗa a jiya tana da marati kala kala maratin din nan nata akwai ita al'amaratu bisu akwai lawama akwai mulhama akwai mutma'inna akwai radiya akwai mardiya sannan sai kuma akwai alkamila wadannan maratib na zuciya guda bakwai kamar yadda Sheikh Al-Islam Sheikh Ibrahim Niyaz radiyallahu anhu yake fada a wajen wannan yace farkon abinda take farawa da shi shine ammaratun bisu idan zuciyar ta fararen hula ce wato idan duk yanda mutum ya kai da kirki in ba annabi bane to sai ta fara daga ammaratun bisu sannan ta kai lawama sannan ta kai mulhama sannan ta kai mutma'inna sannan ta kai radiya sannan ta kai mardiya sannan ta kai kamila amma idan annabi ne to daga mutma'inna take farawa sai ta fara daga mutma'inna ta je radiya ta je mardiya ta je kamila saboda haka da ammara bisu'i da lawama da mulhama duk an baro su a baya saboda annabi ne wannan saboda haka anan idan zuciya ta zama ammaratun bisu farkon abin da ta fara yi kenan ta rika umartar mutum da abu mummuna idan ya zamanto Allah ya ga damar kwaranyo inayarsa ga wannan mutumin to sai zuciyar ta ciru daga wannan matsayin marhala ta ammaratun bisu ta kai matsayin lawama allawamatu mai zargi wacce mafi yawa idan zai yi aikin banza za ta a kai kowa ne ai ba girman ka bane wannan ya za a ce kaza har ta rika tuna maka iyayenka da kakanninka kai ne fadan wani fa ka tuna kakanka wani fa ya ba haka yake yi ba wani abin kai kai haka in ka dan san wani abu na ilimi ta rika tuna maka da abin da ka sani na ilimin dan kar ka yi wannan abu to lawama kenan Allah har ma ya rantsuwa da ita kaga wannan ammaratun bisu sace illa ma rahimar rabbi sai wanda Allah ya ji kai to in ya ji kanka din sai ta koma lawama la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawama mai zargar mutum akan abu me yasa kake yin kaza kai kai kowa ai bai kamata kai kaza ba to tana maka wannan fadan to daga nan wajen in aka ci gaba ana tafiya sai ta kai mulhama in ta kai mulhama shine fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya mata ilhaman fajirci da tsoronta kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha wanda ya tsarkake ta ya rabauta wanda ya bata ta ya tabe to ta kai mulhama kenan idan ta ci gaba a wannan ta dake a iya a haka sai kuma Allah subhanahu wataala daga nan wajen sai ya ciratar da ita zuwa ga mutma'inna ta kai matsayi na mutma'inna nitsatsiya ta yadda kuma yanzu da tsarin Allah abubuwan daidai sun fi yawa a cikin sha'aninta to daga nan sai aka ce irji'i ila rabbiki ya ayyatu an-nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbiki komo zuwa ga ubangijinki komo zuwa ga mahaliccinki alhalin kina radiyatan yardajjiya mai yarda da duk abin da ya fada mardiya kuma abin yarda da ita to idan kika kai wannan fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin bayina warkhuli jannati kuma ke ma kanki za mu sake aljannar mu wannan aljannar tana yayyuwa ta ta daban da irin ta jiki akwai aljannar arwah akwai aljanna ta ashbah saboda haka akwai aljannonin kowace da irin kalarta akwai abin da yake takura jiki akwai abin da yake takura ruhi akwai abin da yake sa jiki ya ji dadi akwai abin da yake sa hankali ya ji dadi akwai abin da yake sa ruhi ya ji dadi akwai abin da yake sa zuciya ta ji dadi akwai abin da yake sa rai ya ji dadi to in waɗannan abubuwan sun samu to kuma akwai akasin su akwai abin da yake takura jiki ya takura ruhi ya takura rai ya takura hankali ya takura zuciya duk wannan yana faruwa akwai ko babu akwai ko ya san wannan akwai to idan an zo wannan matsayin to shi yasa su annaba sai su fara da mutma'inna haka yake kuma nafsu din nan ita ce za ta taso ta yi tsagawa akan al'aqlu ta yi tsagawa akan ar-ruhu ta yi tsagawa akan al-qalbu ita kadai nafsun nan ita za ta zo ta tunkari kalbu ta tunkari aqlu ta tunkari ruhu har suka bada misali kamar yadda mai ruhul bayani ya kawo suka bada misali suka ce wai a wani zaki ne yake zaune a cikin wata gona mai albarka mai amfani amma a tare da shi akwai wasu shanu bijimai guda uku daya fari daya yalo daya baki suna tare wannan suna kiwo a bangaren su wannan ma suna kiwo a bangaren su zaki shi yana ga wannan abinda ake ci ciyawa ne da ganyaye da ƴaƴan itace ba a cin nama yaga wata dabara zan yi ne aka ce sai zo ya samu wannan farin bijimi din yace masa kaga mu da ku yanzu mun zama daya babu wani abubuwan da yake faruwa tsakanin mu in ba albarka ba da sauransu saboda haka abinda nake so da ku da kai mu hada baki da wannan yalan san mu ga mun kawar da shi daga dan wajen kaga amfanin nan sai zama iya mu uku muke ci ban da shi saboda haka to ya zami da shi yace idan kun ga na far masa kar ka zo ka ce zaka kawo masa dauki ka bari kawai na san maganin sa yace to shikenan ba matsala yaje wajen baki ba ga masa haka da aka je aka ga mu wannan abu baki shikenan kawai da lokacin yayi yazo ya tunkaru wannan suna kallo suka ci gaba da kiwo musu ga musu waya kadan ba har ya gama da shi bayan kwana biyu sai ya sake dawowa wajen fari ya ce masa ka gani kai gashi yadda kake din nan da kyan halitta bai kamata ce wannan bakin yana musharaka da mu a cikin wannan abun ba ya ce to yanzu zan yi da shi ta zan je in far masa amma in kaga ina masa karka kawo mar dauki ka kyale ni da shi kawai ya ce to shikenan shi ma ya masa haka yanzu sai saura saiwa sai fari kawai to daga baya shi ma sai zo same shi sai ce masa to kaga dai ba abin da ya kamata a yi kenan kai ma dai sai tafiyar kawai za ka yi ya ce auto ni din ma ka ce din za ka yi sai kwarai kuwa ya ce yanda kaga haka nafsu take bi tana farautar aqlu da qalbu da ruhu haka take yi idan suka hadu su uku za su iya rinjayar ta amma ba za ta bari su hada kansu ba ita wannan nafsu din da ake magana kai innan nafsu la amaratun bisu illa ma rahim rabbi saboda haka amma wanda Allah ya ji kai dai kuma shikenan kuma sai Allah ya sa kuma sai ya warware daga haka to amma su annabawa daga mutma'inna take farawa amaratun bisu ba ta iya wannan da su ba ta iya aiki akan su haka lawama nan ma sun wuce wannan wajen haka mulhama nan ma sun wuce sai aka tace su ai aka tankade su aka rere su aka zabe su a cikin al'umma sannan aka ba su annabci saboda aka tadrijiyan in za su zama annabawa daga mutma'inna zuciya su take farawa zuwa ga aiki to wannan kuma wani bangare ne da yawa wanda sai an zauna gaban malamai ake samun sa akai to Allah dai ya sa kuma zukatan namu su gyaru to dan haka yace bazan kubutar da kaina ba innan nafsal amaratun bisu illa ma rahim rabbi inna rabbi ghafurur rahim wa qala al malik utuni bihi astakhlifu li nafsi فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين sai sarki yace ituni bihi kuzo mun da shi astakhlifu li nafsi zan kebance shi ga kaina yanzu anan idan mun lura zamu ga a can baya bayan ya bada fasarar mafarki tazra'una sab'a sinina da'ban fama hasattum fadharu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadin ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tusqinun thumma ya'ti min ba'di dhalika 'aamun fihi yughathu an-nasu wa fihi ya'sirun wa qala al-maliku utuni bihi sai sai yace a zo masa da shi nan bai ce astakhlisu li nafsi ba saboda bai ma san kowaye ba an yi fasarar mafarki an gama yace a zo masa da shi yace a koma a gaya wa sarki ina labarin mata waɗanda suke yanke hannayensu bayan an zo an warware wannan matsalar to sannan annabi Yusuf ya shiryo ya tafi sai yace to yanzu ituni bihi yanzu ku zo mun da shi astakhlisu li nafsi ina so na kefance shi ga kaina ya zama ni kadai ne kadai mutumin da za mu rika zama mu tattauna tare da shi wato yanzu Yusuf ya yi tsada sarakuna sun kwace shi da yana zaune a gidan kurkuku aka je aka gaya wa annabi Yusuf ya zo wajen sa falamma kallamahu yayin da ya zance da shi qala innaka al-yawma ladaina makinun amin falamma kallamahu yayin da ya magana da shi waye magana da wani falamma kallamahu yayin da ya magana da shi to waye ga Yusuf ga sarki waye magana da wani ka ji ijazi na alqur'ani ba yawa falamma kallamahu yayin da Yusuf yayi magana da shi qala sai sarki yace innaka kai ko yau Yusuf al-yawma yau dinnan ladaina a wajen mu makinun ma'abucin daraja ne wato zu makanatin ne kai ma'abucin daraja ne kai aminun kuma amintacce ko kuwa tabbatacce ne a wajen mu domin zama ya same ka ba kazalika makanna li Yusufa haka muka tabbatar da shi muka bashi komai ko kuwa falamma kallamahu suka ce a al'adar sarakuna in sun kira mutum in yazo to su suke fara magana aladabin magana da sarauta to jira ake yi mai martaba ya fara magana tukuna sannan mutum yayi ba da ka zo ka hau zuba ba ai shi sai ka zo ko to idan ka zo kai gaisuwa sai ka zauna kai shiru ka saurari me zai ce ka saurari me za ta ce su su sarki din haka ake yi saboda haka shi gaba sai yayi maka magana saboda haka falamma kallamahu yayin da sarki yayi magana da Yusuf qala cikin magana da ya gawa sai ce innaka kai kam Yusuf al-yawma a yau dinnan ladaina a wajen mu makinun amintacce tabbatacce ne ma'abucin daraja ne kai aminun amintacce ne ta ina ya samu wannan labarin na cewa haka amanar Yusuf shine ya zauna a gidan wannan azizu Misr amma matarsa tana neman sa da abu didda kuma ta hado abubuwan da ya kamata a karkata zuwa gare ta amma duk da haka sayyidina Yusuf bai karkata zuwa gare ta ba shi yasa manzon Allah yake gaya mana cikin hadisin Abu Huraira wanda al-Bukhari da Muslim suke riwaya na maganar mutum bakwai inda Allah zai inwatar a inwarsa ranar da babu wata inwa sai tasa a cikin su da ya tashi fada sai ce wa rajulun da'atuhu imra'atun zatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah da mutumin da wata mace ma'abuciyar daraja da girma da kasanta da aji da isa da kyau ta kira shi zuwa ga kanta amma sai ce ina jin tsoron Allah madaukakin sarki saboda haka annabi Yusuf ya shiga cikin wannan kaga abinci ne ya zama amintacce sannan kuma da ya zama ma'abucin daraja sarki ya fahimci wannan maganan ne daga sarki daga cewa da aka yi masa ka zo sarki na kiran kai ce a ku koma a binciki sarki ya binciki mutanen da suka yi dalilin shiga ta kurkuku mai labarin su matan nan wannan ya nuna wa sarki a yare irin na sarauta cewa wannan mutumin mai matukar girma ne wanda yana jiwa yana kiyaye mutuncinsa akan abu saboda haka yace a jira shi da aka zo yace to da ya zo yace innaka al-yawma ladaina makinun amin annabi Yusuf alaihi salam kamar yadda malaman tafsir suke riwaya al-imam al-qurtubi yana hikayar sa daga wabu bin munabbah au munabbah yana cewa lokacin da zai fito annabi Yusuf alaihi salam ya shiga ya wanka ya gyaran fuska ya taje kansa ya sa kaya masu kyau akwai ma riwayar da take cewa ya sa fararen kaya tas a jikinsa ya yi kwalliya ya yi ado ya sa turare sannan ya fito farfajiyar gidan kurkuku ya sa aka tara masa duka mutanen gidan kurkuku ya ce to jama'a ta yau kuma Allah ya yi fitata kafin ya bar gobannin kurkukun da yawan su musulunta gidan ya zama na musulmi kuma duk ana bautar Allah ne dama ai san ya musu kira ya musu wannan akai arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahid alqahhar qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan in alhukmu illa lillah amara Allah ta'budu illa iyya zalika ad-din alqayyim walakin aktharu an-nas la ya'lamun dan haka ya kira su zuwa ga Allah kuma suna ganin abin da yake yi kullun abin yana burge su abin da yake ba su mamaki shine ana cikin damuwa amma sai a gani su baya damuwa duk lokacin da wani abu zai faru sai a ga annabi Yusuf shi bai damu ba waɗannan abubuwan ya sa zuciyar su ta nutsu da su sannan kuma kamar maganar nan da ake cewa jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha zukata an gina su ne naturally a bisa son wanda yake kyautata musu da kin wanda yake munana musu haka ne al-arwah junudun mujannada fama tawafaqa minha ittalaf wama tanakara minha ikhtalaf duka tare aka yi su amma wanda za su zama suna tare da juna shikenan sai su hadu a waje daya sai ya zama ababen juna na burge su wadanda za su yi baran-baran su kuma sai kowa yana wannan yana sai zama ababen juna ba sa burge su shine abinda nake gaya mana maulana Sheikh Al-Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini radiyallahu anhu warda yana gaya mana yana cewa duk wani mutumin duniya duk wani wanda Allah ya halitta to yana da gaba yana da baya wato yana da front yana da back yana da waje mai kyau yana da waje marar kyau din banda al-insanul kamil kadai shine al-insanul kamil sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah kadai ne ba shi da gaba ba baya ko inan sa daidai ne amma dukkan ka duk mutuncin ka duk darajar ka to akwai gurbin rafin kirki a jikin ka kuma duk rafin kirkin mutum akwai wajen kirki a tare da shi yakan ce wani lokaci yace yanzu ba sai kaga an ce ɗan fashi sun tara mutum ba sun tara mutane sai ka ji babban ya ce to ku dai karbi kudin su amma kar a kashe su to wannan kar a kashe su da yake cewa wajen kirki ne a wajen a cikin aikin banza ne ake yin kirki haka ake yi ko a je gidan giya ana shan giya an sha giya an bugu sai a tashi ana fada sai wani ya dauki kwalba ya fasa ya nufo wani zai burma mara a cikin sa sai wani dan giyan ya ganshi ya rike shi to a cikin aikin banza ne ake kirki ana ya hana shi ya kashe shi ko ku saci kayan su ku karbe musu kaya dai amma kar ku taba matar kowa kirki ne ake a rishin kirki to haka ake yi sai haka kowa kuma yana da wannan to idan Allah yana so ya sa soyayya da aminci tsakani na da kai sai nuno maka wajen kirki na ba dan bani da rishin kirki ba ba dan bani da rishin kirki ba amma sai nuno maka wajen kirkin to in duk duniyar nan za ta taru ta ce maka ni mutumin banza ne ba za ka gani ba dan ba nan Allah ya nuna ma ba amma in baya so ya hada soyayya tsakani sai nuna maka bayan shi kuma in duk za a taru a ce kai yana da kirki fa ba za su gani ba duk abin da za ka yi ba za ka burge wanda ba ka burgewa ba haka kuma duk abin da za ka yi ba za ka ba wa wanda yake burge kake burgewa haushi ba sai duk kawai shi kamar shi zai a ya sallallahu alaihi yake fada a waka yana yabo yana addu'a sai ce katamta qabihan thumma azharta sayyidi jamilan adim hadha wa atif lana albughya yace Allah kai ne ka koya mummunan mu ka bayyana kyakkyawan da ka so sai ka juyo mummunan a ganshi kowa ya gani amma da ka so sai ka saya shi ka bayyana da mai kyau adim hadha yace to Allah ka dawo mada wannan abun a tafi a hakan dai wa atif lana albughya ka koya mummunan da mutum da ba ka boye bashi aboyan ya Allah to haka ake yi so da haka annabi Yusuf alaihi salam ya zauna ya fito ya yi musu addu'a ya ba su haƙuri ya ce ku sani cewa babu wani abun duniya da zai dawoma hatta wannan gidan kurkukun da duk wani wanda kuke gani sai ya zama ƙarshe ba za ku dawoma a nan ba kaman yanda dama ba a ciki kuke ba wata rana za ku fita kuma kowa yayi hakuri a cikin wannan ne Allah yake daga darajar ku idan kun yi hakuri Allah zai ba ku ladan hakuri kuma in Allah zai ba da ladan hakuri baya lissafawa inna ma yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab ba lissafawa in za a bayar in kaga ana cewa in mutun yayi dai za a bashi 10 in mutun yayi kaza za a bashi kaza ba wajen hakuri bane in hakuri ne Allah yake baya lissafawa haka ya fara da nassin alqurani inna ma yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab bighairi hisab ba lissafawa Allah ya sa ya zama muna daga cikin masu hakuri yace ku yi hakuri kuma zan yi ban kwana da ku ni zan fita suna kuka ana rungubar juna ana lallashin juna ana hawaye ana yaushe za mu gamu haka annabi Yusuf ya fito to yanzu fa annabi Yusuf ya fito daga kurkuku Allah kamar yanda annabi Yusuf ya fito daga kurkuku bai sace komawa ba Allah ka fitar da mu daga cikin matsalar da muke fuskanta a kasar nan kar mu sace komawa cikin ba sannan ya fito magana kuma yanzu to kuma to sai kuma shikenan kuma aya shikenan kun ibtilai ya kau wanbawa zamanul jafa kenan inji maulana yace sai kuma lokacin kuma jafa'i ya kuma juye ya tafi kuma yanzu babu shi ya tunkaro gaban sarki to aka ce da ya taho wajen sarki da ya hango shi annabi Yusuf alaihi salam kaga yayi kwalliya ya shiga dama ana cewa ko kana da kyau ka kara da wanka to yayi wanka yayi ado malamih din nan nasu suka fito suka bayyana annabi Yusuf masu sufanta shi suka ce mutum ne wanda yake da manyan kyau akwai kananan kyau akwai manyan kyau shi kananan kyau sai ka matso kusa da mutum sannan zaka gane yana da kyau sai kana kallon sai ka kai eh ashe baka zadin sai yana da kyau ka zadin sai yana da kyau amma mai manyan kyau yana tunkaro ka zaka ga kyakkyawa nan ya taho haka annabi Yusuf alaihi salam yake yana tunkarowa wajen sarki aka ce da ya shigo karan farko sai ya mar sallama da larabci yace assalamu alaikum wa rahmatullah yace ah wannan kuma wani irin magana ne yace yaran baffa na kenan annabi Isma'il larabci kenan ya zauna da zan yi masa irin addu'a da ake yi wa sarki sai da ibraniyanci yaran sa kenan yace wannan kuma wani yare ne yace wannan kuma yaran mu kenan na iyaye da kakanni rayan yaran baba na kenan an ce shi sarkin yana jin yare guda 70 annabi Yusuf alaihi salam da ya masa magana da waɗannan sai ji wannan biyun ba sa cikin 70 din da yake ji tun daga nan karatu ya fara shi kuma annabi Yusuf to yana jin duk wancan 70 din kuma yanzu ya ƙara da guda biyun nan larabci da ibraniyanci a cikin wannan maganar sai ya je yana yawan fadar Allah Allah yace to kai wannan wani irin yare ne wannan wani irin abu ne yace ai ni ina bautar Allah ne kai din waye kai ce sunana Yusuf babana kuma sunansa Yaqub shi kuma sunan babansa Ishaqu shi kuma babansa sunansa Ibrahim haka muke ni dan wajen yankin Cancam ne ba dan nan bane yace to sarki ya miƙe tsaye yana kan karagar sai ya miƙe tsaye ya tare shi yace zauna kusa da ni yace sarki bari dai na zauna gaban kai sai a zauna a kusa da ni ya zauna a kusa da shi yace ina so in ji fasarar mafarkin nan daga bakin ka yanzu kai tsaye ba tare da wani ba wanda ya zo a wajen yace to sarki ai kaga shanu guda 7 kosassu ko yace eh farare ta hantar su har kamar tana taba kasa da manya-manyan kahoni sun kutsa suna gefe suna kiwo a bakin kogin Nilu yace haka ne yace haka ne yace kana nan kana kallon su kana mamaki sai kaga kogin ya kafe sai wannan tabon da ya saura a kogin sai kaga karamammun shanu guda 7 sun fito suna fitowa sai suka ci gaba da farma waɗannan kosassun ga su ɗan calau-calau da su amma sun gagari waɗancan suna bin su da gudu suka kama su suka yaga fatar su suka cinye tsokar su suka karya ƙasusuwan su suka tsotse farjan su haka ne ko ba haka ba yace haka ne yace kuma kana nan kana kallon mamakin wannan abun suna ci sai ne zama su bar komai ba a jikin su yace amma suna nan a rami ba abinda suka kara ba ko cikin su ko tagowa bai ba ko wace ta kama daya fa yace haka ne ko ba haka ka gani ba yace haka na gani kuwa ana ga masa tafasil ne yanda ya ga mafarkin nasa harfan bi harfin ainihin hakikanin yanda ya gani kenan wato yanzu ma ya takaice ne sai da zai fadi labarin ma yanzu ake ga masa tafasil din details din yace to sai kaga kusan garnoyi guda bakwai gefe masu ni'ima koraye tushensu yana cikin ruwa na korama su kuma waɗannan guda bakwai ke kashashu su ma tushensu yana cikin wannan ruwan kana nan sai kaga waɗannan busassun suna kadawa a ruwa akwai ruwan da sai suka zo suka lauye jikin waɗannan masu kore din har sai koma su ma suka zama sun bushe wasu kuma suka ce sai kawai aka gansu sun tafi iska ya kada su sai iskan nan ya harba wuta a jikin waɗannan busassun dukkan waɗannan korayen sai su ba dukkanin su ba shi da suka bushe suka kirkashe shikenan sai ka farka a firgice haka aka yi yace to ai abun mamakin ma ba wai yana nan a wajen fasarar da ka bani bane a yana nan a wajen yanda wannan mafarkin kai ma naji ka bada shi daya bayan daya daki kamar tare da kai muka yi wannan mafarkin yace eh zani kun wannan cikin abun zalika bin ma'allama ni rabbi cikin abun da ubangiji na ya kira ni ya sanar da ni kenan kaga shi ba ana kiransa yace to fasarar su kuma tazra'una sab'a sinina da'ban za ku yi noma shekara bakwai a jere ba kakkautawa abinda duk kuka noma ku bar shi a gangarniyarsa sai kaɗan daga cikin wanda za ku ci za ku riƙa ɗiba ya zami mai noma ya ce duk wani filin da babu gini ku noma shi duk wani waje wanda babu komai a wajen ku noma shi akwai riwayar da take nuna cewa duk da dai ina gaya mana wannan dalilin da yasa muke kawo saboda riwayar Al-Qurtubi ya kawo ta a cikin Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an to shi kuma muna daga masa kafa amma ba haka ba Isra'iliya din nan ba iya ƙaryata ba a gaskata haka manzo Allah yace kar ku ƙaryata su kar ku je ku ƙaryata abin da ke gaskiya saboda haka sai dai ku yi haka a duk mutum da tabbata shi sun ka kawo su to shi Qurtubi din to muna jinjina masa saboda haka maganar sa tana zama hujja idan ana magana a tafsiri yace ya gaya masa wannan magana yace masa to ya zami ne yace ai ko saman dutse kuka shuka za ta fito saboda yanzu an ba da dama ayi kamar yadda idan shekarun fari suka zo ko a ina za ku shukar ba za ta fito ba sabon shidadin ne in sun zo su kuma abinda za su zo kenan yace ku tara dukiyar wannan noman da kuka yi na tsawon shekara babu rani ba damuna haka yace ku shine da aban din idan damuna ta kare ku dafa na noma na rani a tara abinci a je a sashi a wannan ahramatin wannan pyramid din nasu ku tattara abincin ku ajiye kai ci gaba da tarawa sai duniyan nan duka baki daya an taho wajen ka neman abinci yace to ina ni ina yin wannan abun sai yace to ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizu ala sahli a wannan bangaren zaka ga aiki da cikawa yace na saka saboda haka aka fara noma akai ta noma ba kakkautawa ana ta tarawa to bayan duka an gama wannan abun sai kuma Allah subhanahu wataala ya kawo waɗannan shekaru guda bakwai masu tsanani thumma yati min ba'di zalika sab'un shidadin ya kullama qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tusinu aka zo aka taru akai ta zuwa neman abinci. Waɗannan masu wannan irin wannan riwayar suka ce sai da ta kai ga tattalin arzikin kasar Masar baki ɗaya da komai ya dawo hannun Annabi Yusuf, saboda sarki da yake mata zan keɓance ka ga kaina, ina so in saka a cikin aiki, kuma wannan fasarar mafarkin da kai tunda ka gaya mana ya za mu yi, yace in kun sa ni za a iya yi, yace to na saka a wajen, kuma aka ce ma sai yace zan ci gaba da kula da kawai ni ne sarki, amma tafiyar da mulki kai ne, saboda haka an ce sai da ya zama kaman shine prime minister, shine shugaban gwamnati, sarki kuma yana nan akan sarki, amma sai ke tafiyar da mulki Annabi Yusuf. Sannan aka ce ya kawo shi dan malamai suna kwatanta saman ita kanta karagar da aka sa, an ce ita kanta zira'i 60 ce, fadinta kuma zira'i 30 ne, mukin abinda ake kifin gidawa kamar irin fulo da waye ya kai guda 60 a sama. Aka kawo shi aka ba shi sandar girma, aka rataya masa rataye na zinari, ya sa masa zobe na mulki, ya dauki crown zai sa masa irin wannan kambin da ake sawa, yace a wannan ba cikin al'adar gidanmu bane, banni ne rawani, yayi rawani wanda yayi ya fitar da malamin din nan nasa ga kewayen fuskar Annabi Yusuf nan a cikin korar rawani, da ka hango daga nesa zaka ga cewa nan wajen ba wasa za a yi ba. Sai Annabi Yusuf alaihi salam haka yake ya zauna, yace to zan karba zan yi. Aka ce da Annabi Yusuf ya zo da yunwa ta fara, to sai da ta kai ga duk mutanen wajen, sai da ta koma karkashin Annabi Yusuf, dan ba inda ke da abinci sai wajen sarki, shi kuma abincin gidan sarki yana hannun Annabi Yusuf, saboda haka taskar abincin a hannunsa take, an dauki ma'aikata, an dauki masu lissafi, dan an ce da yace in yi Hafizul Alim, ya an ce ya nemi kundin tsarin tafiyar da al'amarinsa, wasu ma malamai sun ce shine farkon wanda ya fara yin rubutu, na iya rubutu na iya lissafi, zan rubuta abin da ya shigo zan lissafa abin da ya fita, yace haka za a yi. Shekarar farko suka ce yace ba zai karbi komai ba sai kudi, zinariya da azurfa ko dirham da danari, kudi shi kawai zai karba. Haka aka ta kawo wa kudi ana karbar abinci, ana kawo wa kudi ana karbar abinci, har sai da ta kai ga kudaden da yake hannunsu duka baki ɗaya sun kare wajen sayan abinci, yana taskar Annabi Yusuf alaihi salam. Shekara ta biyu da ta zagaye sai ce yanzu kuma ba kudi za mu karba ba, kayan ado da kwalliya za mu karba, saboda haka kayan rataye da yan kunnaye a warwaro a sarƙoƙi abun wuya menene su aka yi ta karba, ana karbar abinci sai da zama babu sauran wannan a hannun kowa sai a hannun Yusuf. Shekara ta uku da ta zagayo sai ce to yanzu kuma dabbobi za mu karba, saboda haka ya zama da dabbobi sanaye, awaki, tumaki, raƙuma duk aka yi ta kawowa, ana karbar abinci shi yake tara su yana ba su abinci, kuma ana can a je sai zan ba mai sauran dabba, sai an zo wajen Yusuf. Da shekara ta mun samu shekara nawa kenan, uku ko da shekara ta hudu ta zo sai ta yanzu kuma da filaye da gonaki za mu rika karba, ba duk gidan da yake gine wannan banda shi, amma duk fili ko na noma ko ba na noma ba ko waye shi kuma ya koma a hannunmu, shi ma aka ci gaba da karba ana karbar abinci. Da shekara ta biyar ta zo sai ce to yanzu kuma duk wasu bayi naku wanda yake da bayi maza da mata su ma ya zama ba a karbar, ba za a karbi komai ba sai su, su ma duk sai da zai koma bayin mazan da matan duk nasa ne. Da shekara ta shida ta zo sai ce to yanzu tunda ba ku da abin da za ku ba mu sai ku ba mu ƴaƴanku, nan ma aka ce duka ƴaƴan sai da su koma nasa. Da shekara ta zagayowa ta bakwai babu abin da ya saura sai su sai ce to sai ku bada sai ku bautar da kanku ku bada kanku mu ba ku abinci suka ce mun bada kanmu aka ba su abinci sai duk yazo amma duk Isra'iliya ce kamar yadda nake gaya mana amma al-Qurtubi ya kawo ta sa'ad da ta cike nan Qurtubi ya kawo ta cikin aljami da akamin Qur'an saboda haka sai a batta a irin haka to da aka zo aka kawo wannan aka yi wannan abu sai ya zo yace ma sarki yace to sarki kaga yanzu fa duka komai ya koma hannunka yace eh yace to yanzu ya kake so a yi yace na danka komai a hannunka yanda duka ga dama kai ya fito ya bada sai yace ya jama'ar gari abinda muka ce ku kawo tun daga kudinku da ku kanku da ƴaƴanku da dukiyarku da duk abin da kuka mallaka ai kun kawo ko sai yanzu akwai wanda ya saura a wajen wannan akai ashe duk wanda ya kawo annabi su yana aje shi a waje ɗaya ya rubuta sunansa da kididdigewa saboda hafizun alimun ne shi sai ce to sarki ya ce kowa ya dauki kayansa ya bashi kyauta kuma duk ya iyanta ku ba wani sauran bawa to su kaga dole za a ƙara son sarki sai gari aka dauka aka ce a wannan sarkin adali ne wannan sarkin adali ne wannan sarkin adali ne yace Yusuf da mai kai wannan akai ce cikin abin da ubangiji na koya miki nace kai ubangijin nan naka ni ma yanzu nayi imani da shi saboda haka sai musulunta saboda haka a cikin wannan shekaru guda bakwai din nan na yunwa to anan ne kuma ɗan uwan annabi Yusuf su ba suka taba wannan alkur'ani zai ba mu labari to shine sai annabi Yusuf alaihi salam da yazo falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin qala ja'alni
ala kaza'in al-ardi inni hafizun alim
qala ja'alni ala kaza'in al-ardi inni hafizun alim sai da ya tambaye shi kenan kaga bayan yayi wannan fasarar mafarkin ya za a yi yace ga yanda za a yi sai ina iya wannan abin ina zan samu mai mun wannan yace gani inni hafizun yace ij'alni ala khazainil ardi ka sanya ni a bisa taskar kasa mineral resources ta nan wajen ka bar mun shi inni ni kam hafizun masani ne na iya wannan abun hafizun mai kiyayewa ne alimin kuma masani ne a wannan bangaren to a nan wajen akwai maganganu guda biyu wanda dole sai mun dawo mun tattauna a kansu ya ce ij'alni ala khazainil ardi ka sanya ni a ban kasa kaga ya nemi a bashi sarauta a bashi mulki kaga kuma ba a tambayar mulki ba a tambayar a bawa mutum shugabanci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana gaya mana a hadisi wanda al-Bukhari da Muslim suke riwaya daga Abu Huraira radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innakum satahrusuna ala al-imara wa innaha satakunu nadamatan yawm al-qiyamah فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة yace kuna kudin a baku shugabanci amma kana dama yake zama ranar alkiyama saboda haka ni'mal murdi'a ma dallada mai reno wa bisatul fatima tir da wata take mai yaye al fatimatu da ma'anan lugar ba da sunan ba alamin ba wannan kawai banar ta wannan lugar al-fatimatu mai yaye al-fitamu yaye saboda haka kenan lokacin da aka ba wa mutum mukami to ya zamanto kamar sanne ne yake kamar yaro wanda ake shayarwa sai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ni'mal murdi'a sanda aka je lahira lokacin da za ta zama ta takunu nadamatan yawmal qiyama nan kuma kamar an yi hannun riga da shi dan bincike za a yi yau kenan bi isatil fatima za a ce kuma yanzu ba ruwa ba za a lallace shi ba kaga manzo Allah ya ce ba za a yi wannan ba sannan akwai hadisin alwayo hadisin da al-Bukhari da Muslim suke riwaya da isnadin zuwa ga Abdurrahman bin Samura radiyallahu anhu yana cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya Abdurrahman bin Samura la tas'al al-imara yace ya kai Abdurrahman dan Samura karka tambayi a baka shugabanci fa innaka in utitaha an su'alin aw an mas'alatin ukinta ilaiha domin idan aka baka shugabanci tare da cewa kai ka nemi a baka ukinta ilaiha sai a danganta ka zuwa gare shi sai a barka da kanka kai ka nema a baka wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alayha, amma in aka baka ba tare da kai karoki a baka ba, to sai a taimake ka akan ta, sai ka zama kana cikin inaya da kulawar Allah, duk abin da zaka saka ga daidai din yafi. Haka yake, haka akwai hadisin da al-Bukhari yake riwaya da Muslim da isnadin zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, yana cewa muka tafi tare da waɗansu mutane guda biyu muka zo wajen manzon Allah. Yace na zo na tarar da manzon Allah yana aswaki, haka yana siwaki, yana siwaki haka. Yace har ina tuna sanda zan yi magana da mu yasa aswakin gefe haka ya rike yana kallon mu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yace sai abokanan nan nawa guda biyu suka tambayi manzon Allah akan ya ba yayi appointment din su akan aiki mana a garin su. Yace ah, kana jin abin da suka faɗa ya Abdullahi bin Qais? A wani ruwa aka ce ya Aba Musa, ya kana jin abin da suke faɗa? Yace eh ya Rasulullah, ina ji, amma wallahi ban san abin da suka zo za su faɗa kenan ba. Yace to inna la nu'ti hadha al-amal liman sa'alahu aw harafa alayhi, ba ma ba da wannan aikin ga wanda ya roki a bashi, ko kuma muka ga yana kwadayi saboda ba zai yi abin da ake so ba. To inda munakasha take anan, ga Annabi Yusuf yace ij'alni ala khaza'inil ard, ka sanya ni a ban kasa. Shi yana ne a bashi aikin kenan, ana haka ne shi yana ne a bashi aikin. To ya wannan maganar take, bayan ba a nema, kuma ga Annabi Yusuf babba dan babba dan babba dan babba, haka kuma manzo Allah yace masa, ko na ga mana haka. Manzo Allah yace al-karimu ibnul karimi ibnul karimi ibnul karim yusuf bin yaqub bin ishaq bin ibrahim, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi wannan maganar da ga mana a cikin kitabu ahadith al-anbiya wanda al-bukhari yake kawowa a cikin wannan din sa. Kamar to wannan hadisin kaga aiki ba ya kawo shi al-iman wa nuzur. To amma duk wannan maganar da ake yi dan a wancan hadisin na Abdurrahman bin Samura, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi ce wa idza halatta ala yamini, idan kai rantsuwa akan wata rantsuwa sannan sai ka ga ra'aita ghayraha khairun min khairan minha, kaga wata wacce ba ita ba ita tafi alkhairi, faltati alladhi huwa khair, ka je ka aikata abin da yake alkhairin, wa kaffir an yaminika, sai kai kafara akan rantsuwarka. To shi yasa sai al-Bukhari ya kawo wannan hadisin da muka ga na maganar wannan kar a tambayi shugabanci din a cikin har a cikin inda ya kawo shi a sahihi din sa, hadda al-ayman wan nuzur, rantsa-rantsa da bakance. To bayan ya zo ya ce a bashi ga wannan magana, to anan wajen sai malamai suka ce eh, to mu dai hakika muna dauke da maganar tutan nan ta cewa sai mun kakkaɓe Annabi Yusuf daga tuhuma, tun daga baya har wajen walaqad hammat bihi bamu tuhumi Annabi Yusuf alaihi salam ba. Saboda haka anan sai aka ce idan ya zamanto wajen da za a shugabanta babu wani wanda zai iya yin wannan abun sai kai, kuma wannan hakan din ya faru ka fahimci haka daga maganar da kake yi da mutanen da suke tare da kai, sun gano cewa kai kadai zaka iya wannan abun, ba wai kai ne kake ganin ba wanda zai iya wannan abun sai kai ba. Mu gane wannan bambancin, akwai wanda shi yana da shi kadai ne zai iya yi ba, in ba shi yayi ba kowa ma bai iya ba, kuma so da yawa masu irin wannan abun an ba su kuma an ga sun kasa, ah to ba Allah bane. Wanda suke ganin babu mai kirki sai su aka ba su suka kasa kirki, ashe ba mai kirki sai Allah, shine ke iya sawa mai kirki ya kirki, kuma shi ke iya sawa mai abun tsiya ya abun tsiya, in ya ga dama sai ya sa mai kirkin kawai ya kama abun tsiya, mai abun tsiyar kuma ya sa shi ya kirki, ah to haka ya ga dama kullu yamin huwa fi sha'ani, sha'anin kuma haka ya juya. Saboda haka idan ya zama mutanen da ke tare da kai sun fahimci cewa ba mai iya aikin sai kai, har suka yi ikna'in ka, suka gamsar da kai, ka gane cewa ba mai iya yin wannan abun sai kai, kuma hakan din ne, to kana iya cewa ku bani na yi tunda ba mai iya yi sai ni. Ya aka Annabi Yusuf ya gane ba wanda zai iya wannan abun sai shi saboda mutanen da suke tare da shi, ah yau ba sarki ne yace masa ba innaka al-yawma ladaina makinun aminun, to da yake masa makinun amin
fushi annabi sai ce to ij'alni ala khaza'in al-ardi kaji yanda akai saboda haka ba roƙa yayi ba irin yanda kuke yi ba shine wannan sannan ha lokacin yayi go to ba mu gama da wannan ayar ba gaskiya amma insha Allah ta'ala gode in Allah ya kai mu saboda ya ce inni hafizun alim shi ma nan akwai wajen tattaunawa yaye bi kansa ana yin haka ake to shi ma wannan zamu zo wajen bangaren sa sannan sai mu ci gaba da ayar baki da yanda take insha Allah ta'ala ba darasin mu na gobe zamu ci gaba da iznin Allah alhamdulillah 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 alladhi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تغول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.